Ki mai yanka wuya. Yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da ta'azzara a yankin arewa maso yammacin Najeriya, manazarta na bayyana matakin da gwamnatin kasar ke dauka a matsayin wasan kwaikwayo. Jama'a assalamu alaikum. A daidai lokacin da ake ci gaba da jimamin rasuwar sarkin gobir na sabon birni a jihar Sokoto a hannun 'yan bindigar da suka sace shi, wasu al'amura sun biyo baya da masu fashin baki ke ganin sun ƙara bayyana matakin koli na taɓarɓarewar sha'anin tsaro a faɗin Najeriya. Ko baya ga bidiyon martanin kasurgumin ɗan bindiga Dalla Tirji kan rasuwar ta sarkin gobir, akwai kuma wasu bidiyoyi na kisan jama'a da sauran ayyukan 'yan bindigar daban-daban waɗanda akasari kuma 'yan bindigar ne da kansu suka yaɗa su a duniya. Wanda ya fi jan hankalin jama'a shine yadda aka ga Turji da yaransa suna tsallin murna kan wasu tankokin yaƙi na soji da suka ce sun kwace bayan fatattakar sojojin waɗanda daga bisani suka cinna musu wuta. Tuni da al'umma musamman a shafukan sada zumunta suka yi ta baiwa wannan al'amari fassarori da dama, abinda kenan ya sa rundunar tsaron Najeriya ta bakin Group Captain Ibrahim Ali Bukar ta yi bayani kan rahoton bincike dangane da wannan lamari.
Wato za su je wani clearance operation ne, wato suna hanya. To kuma karka manta, ka san ana cikin Augusta ne wanda ruwan sama ta zamanto sosai, sai aka samu matsaloli wanda suka shiga tabo irin da wannan motan ya kasa tafiya haka, da suna kokari dai su ga yadda za a yi a shakan wannan lamarin. To alal hakika ana cikin wannan abin, bayanan sirri ya nuna akan cewa ga wayannan an ta'addan sun gayya za su taso musu. To da wannan aka yi wannan, aka ji wannan bayanin, sai su kuma sojojin da dabaranmu na mu, sai aka yi demobilizing motor da yake an yi kokari a cire shi taci tara haka, sai aka demobilizing vehicle din. To a suka yi demobilizing vehicle din, suka cire duk abubuwa na kayan yaki da sauransu, suka yi advancing. To sai wannan yan ta'addan suka zo suka sanya wa abin wuta, kamar da shi director ya faɗa a reportin sa.
To wannan lamari kuma ya haifar da shakku kan matakan da gwamnatin kasar ta ce tana ɗauka a yaƙi da 'yan tada ƙayar baya, musamman ma na baya-bayan nan da aka ga ƙaramin ministan tsaron kasar Dalla Muhammad Matawalle tare da manyan hafsoshin tsaron kasar da sunan cewa sun tare a Sokoto domin yaƙi da 'yan bindiga, lamarin da wasu ke gani tamkar wani wasan kwaikwayo ne da aka tsara. Basharu Altinubu ya wa'isa, shugaban kungiyar rundunar adalci kuma ɗan asalin yankin Sokoto ta gabas, ya daɗe yana bibiyar yanayin tsaron yankin.
Mu mun ɗauki wannan haraka, akwai wani al'amari mai muhimmanci wanda sha'anin samar da tsaron ya kasa samu. Daga koda sirrance ne, koda bayyana ne, koda ƙwarewa ce, koda ainihin unhwani da intelligence report da bayanun laƙi a fili ne, to duka dai waɗanga abubuwa ne waɗanda ya kamata sojan Najeriya su tsaya su dibe su, domin su gani wani al'amari ne sun karasa, kuma me ya kamata a yi. Ai, ko kusa ba su bisa ga wani al'amari wanda muke gani, duk kuma mai dibe al'amura yake ganin cewa hanya ce ta wanzar da samun zaman lahiya wannan yanki da gabacin Sokoto, wanda shi ya sanadi ya kawo su Sokoton. Ai, kaga akwai yankin birnin Gwari, an wuce Keshi. Ai, kaga akwai yankin Katsina, an wuce Keshi. Ai, kaga akwai yankin Zawar, an wuce Keshi. Yanzu aka zo Sokoto aka ce za a tunkari gabacin Sokoton domin a kakkaɓe waɗannan 'yan bindiga. To waɗanga yankunan sun sa wayoyi ne sun ragaice daji, koko sun sa jami'an tsaro ne sun ragaice dazuzzuka. Kaga duka waɗanga abubuwa feluwa ce, kasawa ce, ƙarara, wanda mu da ke bibiye wannan al'amari shekara da shekaru mun san da akwai rashi, akwai kasawa ga yadda ake faɗa da waɗannan 'yan bindiga. Ai, wannan al'amari ne wanda ya kamata a tsaya a nazarce shi, ko mu da ba mu jami'an tsaro ba, ko mu da ba mu da training, bibiye al'amarin mu kai. ko mu da bamu iya rika bindigobi ai mun sani don mai hakon tsuntsu ba shi tadda hannu nai ta yaya gwamnatin tarayya za ta wada da dan bindiga ta wada mai jibi ina nan ta yi ta yaya jami'an tsaron su wada dan bindiga su wada mai sun yi soja su wada mai sun yi taro da mutane jaha su wada mai gobe ana hita domin ai wada da shi shin mina ne ake so a dauki al'umma cikin wannan kasa wannan irin ainihin dubaru ne za a da kusahu da a cewa akwai su kasa ƙararra waɗanda ya sa za a yarda cewa wannan hwaɗan da gaske ne ba shiri ne ake ba shi ya sa al'umma ka cewa shiri ne wasu kwakwayota malamu tara.
Shi kuwa ƙwararre a fannin sha'anin tsaro da binciken sirri Dr. Yahuza Ahmad Getsu cewa ya yi wannan yanayi ya bijiro da tambayoyi da dama da ya wajaba akan gwamnati ta amsa wa 'yan Najeriya.
Karamin ministan tsaro ya tattara shugabannin hafsoshin sojan Najeriya ya tafi da su yankin Sokoto cewar sun tafi su kawo karshen Bello Turji. To tambaya anan shine ashe Bello Turji yana da karfin da har sai an tattara dukkanin shugabannin hafsoshin kasa na jami'an tsaro na sojoji musamman kafin a iya magance shi? Tambaya ta biyu, ashe Bello Turji yana wani guri wanda ba a sani ba? Tambaya ta uku, shin abubuwan da Bello Turji yake yi kenan yana nuna cewar ya fi karfin Najeriya, ma'ana wato yana sama da kasar baki daya? Muna da ƙananan hukumomi 773 a Najeriya, kenan yana nufin duk ƙaramar hukumar da aka samu matsala ta tsaro inda waɗansu suka yi turjiya ko kuma suka ja daga sai an tattara shugabannin hukumomin hafsoshin sojan Najeriya sannan za a iya ɗaukar magani magance su. To idan aka samu matsalar ta faru a Eleme, ta faru a Raba, ta faru a Wasagu, ta faru a Rafi, kaga yankuna ne mabambanta na kasar inda na ɗauko jihohin Niger da Sokoto da Zamfara da sauran makamantansu. To kenan ko da wannan lokaci sai an shirya an tafi waccan ƙaramar hukumar, to idan wata ƙaramar hukumar ta sake samun matsala irin wannan, ta yaya za a tinkari wannan matsalar? Ina ganin lallai kullun kamar yadda nake faɗa, jami'an sojan Najeriya da jami'an tsaron Najeriya suna da gogewa da ƙwarewa da za su iya yin dukkanin abin da ya kamata domin kawo ƙarshen wannan ɗabi'a ta ta'addanci ko satar mutane don kuɗin fansa. To amma wataƙila ni ban yarda cewar kasawa aka yi ba, a'a akwai abin da aka ƙi, saboda akwai bambanci tsakanin na kasa da kuma na ƙi. Amma ina tabbatar da cewar da za a yi abin da ya kamata, to jami'an tsaron Najeriya suna da fasaha da dabara da ƙwarewa da gogewa wanda za su iya samar da mafita da kuma maslaha kan wannan matsala da take faruwa.
To sai dai Kanal Muhammad Dole, tsohon babban jami'in soji da ya yi aiki a rundunar ƙawancen tsaron yankin tafkin Chadi, yana ganin wannan matakin ya dace.
Babban abin da mutane za su yi la'akari da shi shine tsaro na rayuwa da dukiyar jama'a ta takallaka akan gwamnati, hukumomi kenan. Don haka idan an diba haka wannan matakin da an ka ɗauka ya yi daidai, sai dai a sani yaƙi gaba da gaba sojoji suke yin shi, kuma kwamandojin da suke ƙasa a wurin su suke gudanar da shi. Su maye-mayen jami'an gwamnati da kuma maye-mayen hafsoshin sojoji suna zuwa ƙaddamar da abin ne ko kuma gani ma ido a lokaci-lokaci, ba wai su je ranar da aka fara ba su zauna suna biye su gindi-gindi har sai an kammala.
Amma duk da haka Wing Commander Musa Isa Salman mai Murabus yana ganin matakin da gwamnatin ta Najeriya take ɗauka musamman na tarewa a Sokoto wani babban abin dariya ne.
Su tare Sokoto ko wani wuri ma bai taso ba, alama ce da ke nuna cewa kila akwai abinda ake ce ma break of akwai yankewan wato chain of command ko kuma aiwatar da al'amura bai da amfani, kuma ba zai taba samar da wani ɗame ido ba ko kuma ya haifar da ɗame ido. Kuma idan ma wasu da ke suka san yadda al'amuran nan suka ji muna wannan magana, dariya gaskiya za su dinga mana.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.